godiya mai tarin yawa, mai ɗauke da yawan albarka, muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Muna shaidawa tabbas Annabi Muhammad bawansa ne, ɗan saƙonsa ne, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabba da iyalansa da sahabbansa da wanda ya biyo ta farkinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Bayan haka ya ‘yan uwa masallata, mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, kuma mu sani cewa ayyukan da muke aikatawa, sallah, azumi, ziyara, sadaka, kyakkyawar magana, duk wani aikin da kake tsammani ko kake aikata shi a matsayin jiran Allah maɗaukakin sarki zai baka lada, karɓan wannan aikin ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah, har ladanka ya tabbata wani al’amari ne na gaibu, ba wanda ya san aikinsa ya karɓu bai ko bai karɓu ba. Wannan labarin zai tabbatu ne ta hanyar wahayi, wahayi kuma daga rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wahayi ya riga da ya yanke, ba wanda zai iya sanin aikinsa ƙarami ko babba Allah ya karɓa. ‘Yan uwa masallata, Abdullahi ɗan Umar, yardar Allah ta tabbata a gare shi, yana ambatawa ɗansa na cikinsa, suna tare da ɗansa. Abdullahi ɗan Umar sai ya yi sadaka da dirhami guda ɗaya, sai ce, ya ma’aifina, Allah ya karɓa maka wannan ibadar da kai, saboda ita sadaka ibada ce, ana neman lada da sakamako a wurin Allah. Abdullahi ɗan Umar sai yake ce wa ɗansa, ya ce, ya kai wannan yaro, inda ina da yaƙini tabbas cewa Allah maɗaukakin sarki in ne sujjada ƙwaya ɗaya ta karɓu garanti, ko ne sadaka da dirhami cewa ya karɓu? Ya ce, babu wani abu ɓoyayye da zan yi burinsa a duniya sama da ne fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwata, saboda har in Allah ya karɓa, kaga in ya mutu shi aljanna zai shiga. Ya ce, to zai yi burin ina ma, inda yana da wannan masaniyar ba ɓoyayyen abu da zai yi buri na wata riba ko jin daɗin rayuwa ko wani mulki, sai dai fatan Allah ya karɓi rayuwarsa. Sai tambayi ɗan, ya ce, shin ka san waye wadda Allah maɗaukakin sarki yake karɓan aikinsa? Sai ce, innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin. Ai, yadda sha’anin yake, Allah yana karɓan ibada ne daga wurin masu jin tsoronsa, wadda suka yi danshi, wadda kuma suka yi ta bisa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko masu ikhlasi a cikin duki, a cikin zuciyarsu. Aliyu ɗan Abi Talib, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yana kwaɗaitarwa, yana zaburarwa da al’ummar musulmai, sai ke cewa, dangane da ayyukan da kuke aikatawa, kuke tsammanin Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aikin, to ku bawa neman karɓan aikin mahimmanci sama da yawan ayyuka, saboda aikin da aka yi shi ba ikhlasi, ba don Allah ba, aikin da aka yi shi ba ƙarƙashin karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, gobe alƙiyama sai mutum ya je yana tsammanin a bashi sakamakon aiki, sai gan shi haba'an mansuran. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sayyidina Ali radiyallahu an sai ƙara da cewa, ku sani, innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin, sai ambata musu wannan ayar da ɗan Umar ya ambace ta ga ɗansa a baya, Allah yana karɓa ne daga masu jin tsoronsa. Shi yasa kullum muke yi ma juna wasici da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki. Da haka ya ‘yan uwa, in bawa ya dace daga cikin wanda Allah yake karban ayyukan su to wannan bawan zai zamanto daga cikin wanda suka dace da babban rabo a wurin Allah duniya da lahira Abu Darda yadda Allah ta tabbata a gare shi yana cewa inda zan samu yaqini a raina a zuciyata cewa tabbas Allah madaukakin sarki ya karbi sallata kwaya daya wata ibadar sa guda daya yace to inda zai samu wannan yaqini kamar a ce wannan sallar juma'a da yanzu insha Allah zami ya sami yaqini Allah ya karbi wannan ibadar ladan sa ya cika yace to wallahi ya fi masa soyuwa a cikin zuciyarsa akan duniya da abin da yake cikinta a tara mar wannan duniyar da duk abin da ka taba gani a idanka da wanda ka gani a talabijin na duniya na jin dadi da wadata da kyale-kyale yace to ya fi soyuwa a gare shi a ce Allah ya karbi wannan akan a bashi duniya da abin da yake cikinta shi ma sai ambata innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin mu gane wanda suka biyo karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa gocewa a kayinta da haka ya yan uwa wajibi ne mu'mini ya zamanto himmarsa zai bada karfi a wurin neman Allah madaukakin sarki ya karbi aikin sa shi kuma wannan dabi'a ta neman Allah ya karbi aiki wata sunna ce wadda tazo asalinta daga shugabannin duniya jagororin duniya in an ce shugabannin duniya na hakika shine daga kan annabawan Allah madaukakin sarki tsakanin mursalai da aka aiko su da annabawa da wanda suka biyo bayan su daga cikin siddiqai da shahidai da kuma bayin Allah wa yanda suke na kwarai annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da Allah ya mai umarni ya je ya gina dakin Ka'aba dan sa annabi Isma'il ya dago a lokacin shi yake taya shi wannan aikin annabi Ibrahim yana kan katanga yana gini yana sa zugu annabi Isma'il kuma yana miƙo mar kasar da yake gini yana miƙo mar block din da yake ginawa wannan yana sama wannan yana ƙasa haka suka yi wannan ginin amma abin da yake maimaituwa a bakin su lokacin da suke gina dakin Ka'aba a karo na farko shine rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna Allah ne ya umarci annabi Ibrahim yay wannan ginin shi da dan sa suke ginawa a lokacin babu wata al'ummar ma da za su yi aikin riya a gaban su amma saboda gaibu ne suna neman Allah madaukakin sarki ya karba musu wannan aiki wannan ana karantar da mu duk lokacin da kazo za ka yi aiki ko mun kankantar sa to za ka roki Allah wannan aikin Allah madaukakin sarki ya karba mashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan muka lura addu'ar da ya koyar da mu in mun zo lokacin layya addu'ar da muka samu wanda ita yayi yana cewa bismillahi allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin in yazo yankawa yace bismillahi ya shiru layyar sa tayi amma nabi sallallahu alaihi wasallam in zai yanka in yace bismillahi sai ce ya Allah wannan ibadar ka karba wa Muhammadu ita sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalansa shi fa an gafarta masa gafarar wasu ma ta hannunsa suka zo aljannar an riga da an bashi Allah ya masa garanti in har inda zai aikata kuskure a rayuwarsa a gaba bai aikata ba ma an yafe masa amma duk da haka yana roƙon Allah Allah ya karba masa wannan aiki sannan in yazo ya istighfari kamar yanda ya faɗa mana hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yini baya istighfari neman gafarar Allah ƙasa da saudari baya yin istighfari kasa da saudari amma annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tuba yayi istighfari yayi istighfari sai ce rabbi taqabbal taubati ya allah ka karba mun wannan tubar tawa da nayi wanda yake nuna in kai istighfari sai ka kuma roki allah ya karba in kai sadaka sai ka roki allah ya karba in kai aikin haji sai ka roki allah ya karba in kai zumunci kai wata ziyara sai ka roki allah ya karba idan kai sulhu a tsakanin mutane ladan sulhun sai ka roki allah ya karba ya tabbatar mashi ba wai daga kai garanti ka riga da ka samu ladan ba sai kana bibiya kuma da wata addu'a ta musamman yan uwa masallata karban ayyuka da Allah madaukakin sarki yake yi a walan bayinsa to karban kowane aiki yana da sharuɗa guda uku duk nau'in aikin lada da kai da kake neman dacewa a walan ubangiji sai ya tattara abu guda uku in an samu ɗaya a uku aikin ka bai zama karbabbe ba in an samu biyu aikin bai zama karbabbe ba dukkyawun sa sai an samu waɗannan sharuɗa guda uku sun tattara sharadi na farko shine wajibi ne ya zamanto kai da kai wannan aikin a lokacin kana mai imani ka yadda da Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya ne sai ka yadda da wannan cewa Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya ne kaga sai kana mai sai kana musulmi mai imani sannan ibadar ta karbu sannan a matsayinka na musulmi sai ka zama mai kadaita Allah madaukakin sarki babu shirka a cikin al'amuranka na rayuwa sharadi na biyu sai an samu ikhlasi wannan ibadar kai ne dan neman yardar Allah shi yasa neman yardar Allah walan ikhlasi wajibi ne mu dage da shi a rayuwa karamin abu shedan yana shigo mana ta kofofin da ba ma tsammani Shehu Usmanu dan Fodio Allah ya masa rahama Shehu yakan fita darasi in zai fito kamar yadda muka tashi muka ga yawanci gidajen mu kafin ci gaban mai tonan rijiya ya zo lokacin da ake gini kun san injiniyoyin mu na da masu ginin kasa su akwai tarbiyar musulunci da sanin tsari na gida na mata tsaro na musulunci shi yasa zaka ga sun gina ma dakuna a ƙarshen gida ko farkon gida amma kafin ka samu wannan dakunan in ka shigo gida sai ka yi doguwar tafiya ka juyo sannan ka samu yanda wannan dakunan suke kana bakon ka zo zaure na ɗaya zaure na biyu zaure na uku ka zauna a gidan amma da shewa da daka da muryar matan gida ba za ka ji ba saboda me an kai su can nesa tsarin da aka mu kuma yanzu kana bude gate za ka gano ina har kofar falo in abu da ne ma ka gano falon in kofar bedroom din abu da ne ma wanda yake nuna ma a tsarin yanzu injiniyoyin mu suna tafiya ne da zamani saboda software ne kawai za a leko amma ba sa alakanta abin da addini da kuma al'ada shi kuma ko a wurin karantarwa ana alakanta mutun da culture ka kuma a matsayinka na musulmi me al'adarka musulunci ne al'adarka shi yasa dole in an zo hatta a ginin mu akwai addini a ciki akwai tsaro a cikin sa Sheikh Usman dan Fodiye in ya fito zaure na daya zaure na biyu kafin ya fita na uku kulla yaumin sai ya tsaya ya dau wasu mintuna kafin nan shehu ya fita a cikin almajiransa sai wani ya ce akramakallahu kullin ka zo zaure na tsakiya sai ka tsaya ko akwai wani abu ne da bamu san shi ba sai ya ce eh duk lokacin da nazo zan fita darasi ina tsoron kan na zauna a kujerar darasi Allah ya mun budi ya ban damar da zan yi takorowa bayanai da ayoyi da hadisai ina fahimtar mutane suna gamsuwa na ji wani dadi a rai riya ta shigo ni shine duk lokacin da nazo wannan gun na kan roki Allah ya bani ikon in naje darasi ya bani ikhlasi karne wani abu na riya a cikin sa saboda kokarin kiyayewa. Shi yasa Sayyidina Ali yace ka bawa neman karban aikin tsananin muhimmanci akan me yawan aikin. To sharadi na biyu shine ikhlas, yi dan Allah shi kadai. Sharadi na uku a ibada shine wajibi ne ibadar ta zama asalin tushenta karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Shi kake kokoya, ba wai kai kake kirkira ba. Shi yasa kunu muttabi'ina wala takunu mubtadi'in. Ku zamanto masu bin karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ku zamanto masu kirkiran sabuwar ibada kuma kuna neman lada a wurin Allah madaukakin sarki. Da haka ya'yan uwa masallata, dacewar bawa a wurin aiki, idan Allah ya datar da kai kowace irin ibada kai, ibadan nan ta wajibi ko kuma ibada ce ta sa kai mustahabbiya, ko ma ibadar farilla ce ko nafila, kuma ibadar akwai wanda ake a fili kowa ya gani, akwai ibadar da ake a boye, to duk lokacin da Allah ya datar da kai dan kai ibadar ma tukun sai ka samu dacewar Allah. Kullun kana shafa'i da wutiri wani baya yi, ba dabarar ka bane, dacewa ce a wurin Allah madaukakin sarki. Kullun kana iya fita sallar asuba, wani baya iyawa, dacewa ce Allah ya baka iko kake fita sallah. Ko kana iya tausayawa ka taimakawa makotanka ko wanda Allah ya bada iko, Allah ne ya datar da kai ya baka wannan ikon da har kake aiwatarwa. Akwai wanda yana da kowane cikakken ikon ibada da ihsani na farilla da na nafila amma baya aikatawa. To idan Allah ya datar da kai da irin wa'in kowane nau'i na ibada na aikin alkhairi, to a lokacin kuma sai ana so ka dage da roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa ma, ka dage Allah, neman Allah ya karɓa ma, saboda rabautar da bawa yake a wurin Allah gobe alkiyama babu mai rabauta sai wanda aka karɓi aikin sa. Shine Allah yake cewa a cikin harshen ɗaya daga cikin annabawa, rabbi ja'alni muqimas sala, ya ubangiji ina roƙonka sanya ni ɗaya daga cikin masu tsayar da sallah na bata kowane haƙƙinta akan lokacinta. Sai cewa min zurriyati, daga cikin zuriyata ma, daka in kana aikin alkhairi zaka na roƙa zuriyarka su gaje ka akan wannan aikin alkhairi. Sai ce rabbana, ya ubangiji ka karba mana wannan addu'ar da muke yi. To ƴan uwa masallata, wannan shine karantarwar musulunci akan ayyukanmu na ibada da kuma yanda ya wajaba mu dage neman Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukanmu. Muna roƙon Allah ya karbi ayyukanmu, muna roƙon Allah ya karfafi gwiwowinmu ya bamu ikon yawaita ayyukan alkhairi, muna roƙon Allah duk abin da zai jawo ibadarmu aikinmu ya lalace riyata shige shi, muna roƙon Allah ya nisantar da mu da shi. Allah wannan ƙasa ta mu mai yawan albarka, Allah ka ƙara mata albarka, Allah ka ƙara mata albarka. Allah shuwa gabaninmu, Allah ka sa mu su jin tsoronka a cikin zuciyarsu. Allah ka ganar da su nauyin da suka ɗauka, in ba su sauke ba gobe alkiyama ba za ta musu daɗi ba. Allah ka ba su ikon saukewa, Allah ka cusa musu tausayin talaka a cikin zukatansu sama da yanda suke tausayin iyalansu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna وما أكرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت على به منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم إلى صلاتكم يرحمكم.